لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da 21 ga watan Rajab hijira na da shekara 1431 daidai da 3 ga watan Julai shekara ta 2010 wannan shine kasin na 29 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra wadda Ibn Taymiyyah yayi alƙawarin dama zai kawo ayoyi da hadisan da ke magana dangane da siffofin Allah madaukakin sarki da kuma sunayen shi sannan kuma ya bibi baya da maganganun malaman farko daga cikin malaman hadisi da waɗanda ainihin suka zo bayan su da sahabbai da tabi'ai da kuma kawo littafan da ya dauko magana yana cikin kawo maganganun da ya dibo su daga cikin littafin Fahmul Qur'an na Malam Al-Muhasibi a inda wannan malami Al-Muhasibi Allah ya gafarta mishi yake kawo ainihin wato ayoyi na Al-Qur'ani yana fadin irin yadda ya kamata a fahimce su da kuma irin yadda ya kamata a fassara su to mun tsaya ne gaskiya ba a daidai gabar da ta kamata a ce nan ba sai dai kawai ga wasu maganganu waɗanda shi Al-Muhasibi Ibn Taymiyyah ya dauko daga gare shi waɗanda za su yi bayani dangane da uluwi na Allah madaukakin sarki da inda yace ila an qala haka dai Al-Muhasibi ya ci gaba da magana har inda yace wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye sama da bayin shi wa qawluhu ta'ala haka maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi wa qawluhu da idda Allah yace a amintum man fis sama'i yanzu nan kun amince wanda ke sama wato Allah wa qawluhu ta'ala da idda Allah yace ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah dada dan maganganu da ayyuka nagari suke daukakuwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi Allah shike jijjuya al-amra tun daga sama har zuwa ainihin kasa thumma ya'ruju ilayhi sannan wannan al-amari da ya dawo kasa sai sake juyowa ya hau zuwa ga Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi mala'iku suna hauhawa zuwa ainihin gare shi har da mala'ika jibrilu wa qala li isa Allah madaukakin sarki yace wa annabi isa inni mutawaffika ni mai ainihin sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma ni mai dauke ka ne zuwa gare ni wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke annabi Isa ne zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wadanda ke wurin ubangijinka ba sa girman kai game da ainihin bautawa Allah jama'a kun ji ruwan ayoyin da malam muhasibi yayi wadanda baki daya yana kokarin ya tabbatar maka da cewa aqidar alqur'ani na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kuma babu makawa wannan ita ce aqidar da ainihin take daidai a ƙarƙashin wannan ayoyin nan muka dawo muka dube su ɗai zaka ga cewa waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa babu wani ta'awili babu magana cewa aya tana karo ko kuma makamantan haka a'a dukkanin ayoyin suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake mu dawo mu dubi ayar farko da ya kawo wadda ita ce ta 18 a cikin suratul an'am da Allah ya ce wa huwa shi Allah al-qahiru shine marinjayi fawqa ibadihi sama da bayin shi abin tambaya akwai bayin Allah a nan ƙasa ko akwai bayin Allah a sama ta daya akwai su a sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai to yanzu idan ka ce Allah madaukakin sarki a ƙasa yake ko kuma yana ko ina kenan yanzu wannan ayar kana cewa akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda yake sama da Allah a halin shi kuma yana cewa shi din nan marinjayi ne kuma yana sama da bayin su sama da bayi din nan ita take fassara mana haƙiƙanin ma'anar ala ala dan karka fahimci ala akwai mulasaka tsakanin shi da wani bawa nashi ko yana zauna akan wani bawa daga cikin bayin shi ko halitta daga cikin halittun shi sai wannan aya ta zo ta ta'biri da fauqa sama in kace ai a wuri kaza akwai bawa daga cikin bayi ko akwai halittu sai a ce to ubangiji na sama da su a ƙarƙashin wannan ayan nan tana tabbatar da cewa dukkanin bayi da halittun Allah suna ƙasa gare shi shi kuma yana sama da su to kenan aqida ta tabbata cewa Allah alim ne Allah madaukaki ne sannan da inda Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah mai rahama a saman al-arshi ya daidaita wannan na tabbatar mana da samantakewar Allah madaukakin sarki domin al-arshi ita ce halitta mafi kololuwa sama da sammai bakwai ku kiyaye kuma ku ji wannan jumlar daga gare ni al-arshi ita ce mafi kololuwa wato wadda tafi challawa sama daga dukkanin halittun shi dan haka al-arshi tana saman sama ta bakwai ba tana kan tana sama da sama ta bakwai to Allah kuma yana sama da al-arshi wannan aya tana ƙara tabbatar da fahimtar da ta fita a cikin waccan aya Allah yana sama da bayin shi al-arshi saman bakwai tana sama da dukkan halittu to al-arshi kuma tana sama da dukkanin halittu har da saman bakwai to Allah kuma yana saman dukkanin halittu har da al-arshi dan haka Allah shine fauk ina fata an gane sannan ku sake duba inda Allah yace a amintum man fis sama yanzu nan kun amince wanda ke sama mun tattauno wannan a baya wanda ke sama anan shine Allah madaukakin sarki in kace mala'iku ne to an samu tukka da warwara wato kenan akwai wasu mala'iku wanda suke sama da Allah madaukakin sarki ka yadda da haka to aqida ta lalace gare ka dan haka Allah shine yake a sama sannan sai kuma ilaihi yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah maganganu dadada suke hauhawa in kai magana mai dadi ka karanta qur'ani in kai salati in kai tasbihi in kai hailala in kai la ilaha illallah ko kai hauqala ko wani zikiri daga zikirorin da za a saka shi cikin zantuttuka mai dadi to sai aka ce yana hauhawa zuwa ga Allah yas'adu yana hauhawa ilaihi zuwa gare shi me yasa yake hauhawa ya tafi zuwa gare shi saboda shi a sama yake sannan sai yake cewa me wal amalu salihu sannan aiki na gari kuma yarfa'uhu Allah na daukakar shi zuwa gare shi cewa yana daukakar shi me yake nunawa samantakewar Allah madaukakin sarki sannan sai kuma inda Allah yake cewa yudabbirul amra Allah madaukakin sarki shike jijjuya al'amura minas sama'i daga sama ilal ardi sai ya turo wannan abu zuwa ga ƙasa me wannan magana take nufi a sama ne Allah madaukakin sarki yake dan haka daga can yake tsara al'amura ya canza kaza ya juya kaza kaza ya maida shi kaza ya sanya komai yadda yake son shi in ya gama sai ya turo shi ilal ardi zuwa ƙasa summa sannan bayan wannan abu ya gama zartuwa a ƙasa yadda Allah ya tsara shi ya'ruju ilaihi sai ya sake hawa zuwa gare shi dan ya tabbatar da cewa ya koma zuwa ga wanda ya turo shi daga sama sannan Allah yace ta'rujul mala'ikatu mala'iku suna hauhawa waruhu har da jibrilu ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan yana tabbatar da Allah yana sama wa qala li isa Allah yace wa annabi isa inni mutawaffika ni mai dauke ka ne ga bacci wannan fassara ce muawwala amma wadda take da madogara da qarina wato shi ta'wili jama'a ba haramun bane amma ta'wili akwai wanda yake haramun akwai kuma wanda yake ja'izi akwai kuma wanda yake wajibi ta'wilin da yake haramun shine ta'wilin da zai kai ka zuwa ga ta'tilin nasoshin alqur'ani daga ma'anar su zuwa ga wata ma'ana wannan ta'wilin haramun ne shine ka kawar da ma'anar alqur'ani da zahirin ta ya bayyana wanda kawarwa kuma za ta canza wata aqida ko ta haifar da wani mazhabi wanda ya karo da alqur'ani wannan ta'wili ne haramun ne sannan daga cikin nau'i na ta'wili akwai ta'wilin da yake ja'izi ne sai a ce in ka fassara shi kaza zai yi in ka fassara shi kaza zai yi a halin zahirin ayar kuma ba haka take kayuwa zuwa gare shi ba me yasa aka ce ja'izi ne saboda kana da dalilin yi din kuma zai iya daukan fuskoki mabambanta misali jama'a inna a'tainaka al-kautsar al-kautsar kana da nassin hadisi sahihi wanda yazo cikin sahihul bukhari wanda yazo cikin sahihul muslim da makamantan haka wadanda za su tabbata maka da al-kautsar wata korama ce a cikin gidan aljanna dan haka sai zama kenan an-nahar wata korama ce a cikin gidan aljanna Allah ya baiwa annabi mai yawan albarka sannan al-kautsar zai iya zama al-haud tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake a mawqif yanzu kaga ka fassara al-kautsar da korama cikin gidan aljanna da tafkin dake wajen aljanna an samu fassarori guda biyu ko to yanzu duk wanda ka awwalu ka karkatu zuwa gare shi daidai ne saboda me saboda kowanne akwai nassi wanda yake mara mishi baya ka karanta tafsirin qurtubi a karkashin wannan ainihin aya inna atainaka al-kautsar za ga haka a karkashin wannan yanzu wannan ta'wili ne ja'izi ya halatta kace al-kautsar ana nufin al-haud kharij al-janna fil mawqif al-haud dakhil al-janna ina fata an gane an-nahar menene ya halatta maka wannan saboda samun nasoshin guda biyu sannan kuma wanda duk ka dauka bai yi karo da wancan ba idan kuma ka dauka duk biyun ne Allah yake cewa inna atainaka al-kautsar mun baka al-kautsar tafki a wajen aljanna da kuma korama a cikin gidan aljanna duk ɗaya ne to yanzu wannan ta'wili ne wanda yake ja'iz sannan akwai kuma ta'wili wanda yake wajibi ne ko lazimi ne domin in baka yi shi ba nan kuma zai karo da wasu nasoshin kamar nan in ka ce inni mutawaffika ni mai daukar ranka ne kenan kafin Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa zuwa sama sai da ya dauki ranshi to wannan zaka je kana karanta wasu ayoyi ko kuma wasu hadisai sai kaga cewa su kuma sun tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa ne daga wannan duniya da ranshi da lafiyar shi haka ne to yanzu kenan sai zama ka koma kai bincike a harshen larabci tawaffi yana daukar bacci wannan ja'izi ne wannan yana yiwa akwai wannan ayoyi burjik a cikin alqur'ani dan haka kenan yanzu wannan ta'wili ne amma wani iri wajibi ne kai haka dan in baka yi haka ba wata matsala za ta faru dan haka inni mutawaffika ni mai dauke ka ne a cikin bacci wa rafi'uka ilayya sannan ni mai daga ka ne zuwa gare ni sannan Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi a ba kashe shi suka yi ba Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi shi annabi Isa sannan Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina 'inda rabbika wadanda ke wurin ubangijinka la yastakbiruna 'an ibadatihi ba sa girman kai game da bautawa Allah to ina za mu fahimci mahalli shahid akan uluwin Allah a cikin wannan ayar eh saboda mala'iku a sama suke innal ladhina 'inda rabbika shin mutane na girman kai ko ba su yi shedanu aljanu na girman kai ko ba su yi to su mala'iku an tsarkake su daga girman kai daga nan zaka gane ashe ana magana ne da suwa akan mala'iku to tunda akan mala'iku ake magana kuma aka ce suna wurin ubangijinka to in aka tambaye ka kai a ina mala'iku suke za ka kai mutane dan magaji ne ko sakwato eh tunaninka ana cewa ina mala'iku suke sama saboda nassoshi kararra sun bayyana haka wama natanazzalu illa bi amri rabbika, mu ba ma sassauka sai da umarnin ubangijinka. Ashe ina ne mazaunar su sama, tunda sun ce ba sa sakowa kasa sai Allah ya ce su sako. Wato haka ake fahimtar na soshi fa. Amma dan bid'a ko sahibu hawa sai dauki aya daya sai saka ta aljihu, sai leko da kanta sai ce to ga abin da Allah ya ce. Ina fata an gane. Ba zai taba yadda ya ba ku aya yadda take ba, ko kuma ya tattara ayoyi a bawdu'i sai ya aje su sai ya dauki kwa daya sai fito da ita sai ya ce shi akan wannan aya ya tsaya. In ka ce mishi to ai ba za ka fahimta ba sai ka hada da wata sai ya ce aya Qur'ani, to shi ya fahimta, an kai baka fahimta ba. Wato babu mutanen da suka kawo rudani a cikin addinin musulunci irin yan bid'a da ashabul ahwa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa zakara al-alihata, yace ainihin Allah madaukakin sarki ya ambaci gumaka. Allau kanu alihatan, cewa da gaske din inda sun kasance allolin ne, labtagau ila zil arshi sabila, da sun nemi yadda za su kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'abocin al'arshi. Ila talabihi haythu huwa, da sun nemi inda yake. Ina mahallin shahid anan. Allah ya bada labarin gumaka, da da gaske gumakan ne da sun nemi hanyar kaiwa ga Allah madaukakin sarki ma'abocin al'arshi. Bari mu karanta ayar, za ku ga dilala ta fito. Fa qala, Allah yace qul law kana ma'ahu alihatun, kace da a ce akwai wasu alloli tare da Allah banda shi kadai, kama ya kuluna, kama yadda kafirai suke fadi, idan labtagau ila zil arshi sabila, to da su waɗannan ainihin alloli sun nemi hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma'abocin al'arshi. To cewa Allah ma'abocin al'arshi, akwai dilala iqtirani ta cewa Allah a saman al'arshi din yake, kuma su waɗannan gumakan da ake bauta da su ma alloli ne, da sun tafi can inda al'arshin take samanta. Wa qala ta'ala, Allah yace sabbih isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la. Ana siffanta Allah da siffar da ba ta gare shi ne, to tunda aka ce al'a'la madaukaki, daukaka siffa ce ta shi ko, tunda siffa ce ta shi madaukaki akan wa, fauka ibadihi, a sama da bayin shi. Wa qala abu abdullah, to dama kar ku manta, shi al-imam al-muhasibi yana cewa ne tun farkon karatun nan namu da muka fara maganganun waɗannan ayoyi, yana cewa ne koda kana tunanin akwai wasu ayoyi da aka shafe su, kuma sun tabbata an shafe su din, ana son a gaya maka dokar da ke ciki ce aka shafe, amma sifofin Allah da suka zo ba a shafe su. Ko kun fahimta jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Sai ya ce qala Abu Abdullah, sai Abu Abdullah ya ce falan yansakha zalika abadan, har abada Allah bai shafe waɗannan ayoyin ba. Kun ji waɗannan ayoyin da suka gabata ko? Suna ɗauke da sifofin Allah ko? To koda a ciki akwai wani hukunci na saki ko na aure ko na ciniki ko makamancin haka wanda aka shafe ko? To shi hukuncin aka shafe, amma hukuncin da ya zo game da siffa ko sunan Allah ba a shafe ba. Jama'a kun fahimci abin da yake so ya ce? Sifofin Allah ba a shafe su, domin sifofi ne tabbatattu ga Allah madaukakin sarki. Kazalika qauluhu ta'ala, haka maganar Allah da yace wa huwa alladhi fis sama'i ilahun, Allah shine abun bautawa a sama, wa fil ardi ilahun, kuma Allah shine abun bautawa a ƙasa. Ba ana nufin yana sama ana bauta mai, kuma yana ƙasa ana bauta mishi ba, a'a, a sama shi kadai ake bautawa, a ƙasa ma shi kadai ake bautawa. Wa qauluhu ta'ala, da magana Allah da yake cewa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mu dinnan mun fi kusanci fiye da ainihin wato bawa, da bawa fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da ainihin jini. To cewa mun fi kusanci, wannan yana nuna maka Allah madaukakin sarki yana sama da kai bawa, amma wajen sanin abin da kake ciki to ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar da take gangaro da jini ya hau sama ko kuma ya yi ƙasa. Wa qauluhu ta'ala, da kuma magana Allah madaukakin sarki da yake cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, Allah shi din ne dai Allah asammai da kuma a ƙasa ya'lamu sirrakum Allah yana sane da ainihin sirrinku wa jaharakum kuma Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke yi a bayyane wa qawluhu ta'ala da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu babu wani gani wanda zai kasance na mutum uku sai Allah ya zama shine na hudun su sai malam yace falaysa hadha binasikhin li hadha waɗannan ayoyin da kake jin a ce Allah a sama shine abin bautawa a ƙasa shine abin bautawa Allah madaukakin sarki a sama shine Allah a ƙasa ma haka Allah madaukakin sarki yana nan shine na hudu ga masu ganawa su uku karka dauka waɗannan ayoyin sun shafa waɗancan ayoyin da suka ce Allah yana sama wala hadha diddu zalika lidhalika kuma karka dauka cewa waɗannan ayoyin suna karo da waɗancan ba karo ba shafewa to yanzu wannan zai kai mu zuwa ga wani babban ilimi kenan shine me mushkilul qur'an jama'a kamar yadda ake da mushkilul hadis haka ake da mushkilul qur'an kuma an samu wani babban malami mai suna al-imam ibn qutayba ad-dinawari mun dan tabo bayanai a baya yadda ya rubuta littafi ta'wilu mukhtalafil hadis ya kuma rubuta littafi ya sa mishi mushkilul qur'an shi mushkilul qur'an littafi ne wanda ko kuma ilimi ne afwan don asali sunan ilimi ne kamar gharibul hadis asali ba sunan littafi bane sunan me sunan wani ilimi ne sai dai akan a ruwan nan suna a sanya wa littafi mushkilul qur'an ilimi ne wanda yake tattaro wasu ayoyi waɗanda sun tabbata suna iya rudar da ɗalibin ilimi amma babu rudani a cikin su bai gama nuna bane shi yasa yake rudewa misali aya alqur'ani tazo tace Allah madaukakin sarki ya maida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama khatamun nabiyina aya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikamakin annabawa ne me Allah yace wa khatamun nabiyina ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله كو سيجي وخاتم النبيين محمد بابا بانكو واباني لغا چكين ما ايكين الله ني كما چكا ما كين النباوان وانا آية دا تفعل حكا سيكما وسو حديثي سكزو انغنتتو سكتبت دا چوا النبي إيسا zai sauka a cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzilu fiikum ibnu maryama adlan hakiman ko adlan hakaman dan maryam zai sauka cikin ku yana mai mulki da adalci da gaskiya sai wasu suka dubi wannan sai suka ce to ko dai ayat ta yi karo da hadisin ko hadisin yayi karo da ayat sai su ce to yafi kusa mu ce yafi sauki mu ce hadisin yayi karo da ayat to kenan dai ayar tana da iskalin an gwada ta da hadisin hadisin yana da iskalin an gwada shi da ayar dan haka malaman hadisi da suke yin mushkilul hadis sai su rubuta sai su ce a hadisin baya karo da ayar malaman qur'ani da suke cewa mushkilul qur'an su kuma sai su ce ayar ba ta karo da hadisin to yanzu a cikin ka'idar waɗannan ilmomi guda biyu jama'a mushkilul qur'an da mushkilul hadis sai ku kiyaye akwai matakai kamar haka matakin farko in aka samu aya da aya suna karo to abu na farko a tabbatar cewa ta tabbata aya din dan akwai ayoyin da ba ayoyi bane ko mutane suna kawo ayoyin da ba ayoyi bane yanzu duk qur'ani babu wata aya ala la'natullahi alal kadhibina amma sai ka je wa'azi an tara mutum dubu wa'azin kasa baki daya sai kaji alaran ma ya rangado yace ala la'natullahi alal kadhibina sai yace kun ji abin da Allah yace ƙarya ne babu inda Allah ya saukar da wannan aya a cikin alqur'ani duk garin ku kaje ka tambaye alaran ma ya nuna maka inda aya tace ala la'natullahi alal kadhibina babu wannan duk wani wanda ya sai mota so yake ya rubuta wallahu khairun mu'in babu wannan aya ba aya bace to yanzu waɗannan ayoyi ba su da babbanci da ayatu shaytan ayune ne shaytanin mutane da malamai suka kirkire su to idan ka samu wannan ayar yanzu ta yi karo da wata aya ta alqur'ani to wannan ba aya bace ba sahihiya bace aya ce mawdu'iya ko kun fahimta dan haka sai ka jefar da ita ta ƙarya sai ka tabbatar da gaskiya kaga ba karo kenan haka hadisi idan hadisi yazo sai aka samu sun yi karo to sai a dauka wannan ya tabbata eh wannan ya tabbata a sai a jefar da wanda bai tabbata ba sai a dauki wanda ya tabbata babu karo idan wannan aya ta tabbata aya ce wannan ma ta tabbata aya ce to yanzu ne za a fara dabbaka wannan ilimi na mushkilul qur'an misali innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda ya so yanzu wannan ya nuna annabi baya shiryawa ana baya shiryawa to ga wani wuri Allah ya ce wa innaka lallai kai la tahdi wallahi kana shiryawa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya siratin lahi hanyar Allah to yanzu an samu karo kenan to in aka samu ayoyi irin waɗannan to ga ka'ida a ƙarƙashin ilimi na mushkilul qur'an wannan ka'ida kuma ita ce a ƙarƙashin ilimi na mushkilul hadis ka'idoji ne guda hudu ka'idar farko ita ce ayoyin nan sun tabbata ayoyi dukansu to sai kai bincike sun tabbata ayoyin hadisan nan sun tabbata dukansu hadisai to yana daga cikin aibi a ƙasar mu jama'a kawai sai mutum ya bude baki da Hausa sai faɗa maka hadisi kuma sai ta tufka jayya akan haka madadin ka ce kawo min inda hadisin yake sannan a san yadda za a yi magana domin lafazin hadisi da kalmomin da ke ciki na taimakawa wajen a yi mishi kyakkyawar fahimta a yi wa wancan kyakkyawar fahimta sai a fahimci babu saɓani amma da Hausa ya kawo ya sake kawo wancan da Hausa a kawo da Larabci a gani a gwada a bisa haske na ilimin fasaha da ilimin balaga da ilimin naqad wanda Allah ya wa annabi baiwarsu na harshen Larabci shin kalmomin keke da keke sun yi daya ko kuwa nan yayi amfani da wata kalma can yayi amfani da wata kalma wanda yake suna daukar ma'anoni mabambanta misali ni fa bana cin barere ni ina shan zobo to yanzu kai ba kwararren bahaushe bane sai ka ce an samu tufka da warwara ai barere shine zobo ai zobo shine barere a barere daban zobo daban amma bainahuma khususun wa umumun mutlaq asali ganyen yakuwa ne sai a ce to ya zama barere gashi nan danyen shi ne ko busasshen shi to in aka tafi ana so a jika shi a sha a hada mishi wasu kayan kanshi da zaki da dadi sai a ce ya zama zobo ma'ana ya zama zoba rodo to yan zamani ne saboda style sai suka mai da shi zobo wasu ma sai su ce soko saboda dai a kara turantar da abin ya fita daga hayyacin Hausawa yanzu kenan idan ka ce baka cin barere to Hausawa sukan dafa shi su ci sai ka ce baka ci amma sai ka ce kana shan zobo to kun ga zobo daban barere daban to ashe kun ga ba za a ce an yi tufka da warwara ba jama'a kun gane wannan a ƙarƙashin wannan kawo lafazin hadisi da Larabci yana fitar da rikici dan haka kuna tattaunawa ka lura duk abin da ke haifar da hayaniya a ƙasar Hausa ngana maganar babu littafi a gaba wannan zai kawo hadisin da Hausa wannan mai kawo da Hausa sai jayya ta tufke amma a je a dauko hadisin da Larabci sai a ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba zakarin shi ya sake alwala wannan kuma sai aji ya ce inna ma hiya bad'atun minka ai gabar ka ce to yanzu kawo lafuzan hadisin ya ce to ai wadannan hadisan ba su da karo kace ba su da karo a ce kai baka gani ne kai baka iya balaga bane baka ji abin da yace ba inna ma hiya bad'a yayi ta'birin hannu in ya taba azzakari aka ce bad'a ana nufin hannun yanzu yana taba azzakari ne irin tabawar da yake wa sauran gaba shine abin da larabci yake hukuntawa wannan ko da ya kawo danyar magana a karare yace mammasa zakarahu wanda ya taba azzakarin shi yadda maza ke taba azzakari an san tabawa ce ta sha'awa amma can ya taba ne da nufin bad'a da nufin gaba dan haka can alala bata kare ba nan kuma ta kare ya ce kaga hadisan ba sa karo dan haka duk malamin da zai shiga wannan aikin jama'a sai ya kware da harshen larabci in bai kware da larabci ba zai iya ba dan haka malaman salaf wallahi tallahi sun fi kowa kwarewa da harshen larabci a yanzu salafiyuna na duniya sun fi kowa kwarewa da harshen larabci a nan Najeriya ne aka samu matsala ahli sunna ba su damu da larabci ba dan haka har yan bid'a da dan guntun larabcin da suke da shi suke musu borin cewa ahli sunna ba su iya larabci ba amma ran da nazo zan gabatar muku da muhadara akan habaka harshen larabci a cikin ahli sunna tun daga zamanin farko har yau wallahi za ku yi mamakin yadda malaman ahli sunna a nan kasar malamin ahli sunna Abdullahi Gwandu shekara 200 shi ya dauki tuta ta me ta harshen larabci aka bashi degree shine dan Najeriya ta arewa na farko a cikin Fulani ko Hausa Fulani da ya fara samun ainihin degree na girmamawa akan ya iya larabci sannan sai Shehun Borno saboda kwarewa da larabci shi yasa kaga su bare bare har yanzu ma suka maintaining wannan irin kaya na graduation ceremony duk Shehun Borno in ka ganshi to zai sa kaya ne irin na graduation ceremony da kuma rawani irin na graduation ceremony na Jami'ar Azhar zai sa alkyabba zai kawo wannan rawani wanda ake kewaya shi akan hula duk wanda za a yi graduation din shi a Jami'ar Azhar a wancan lokacin wannan su ne graduation gown su ne fittings din me muke magana akai muna magana akan mushkilul Qur'an dan haka ba za ka iya mushkilul Qur'an ba sai ka kware da larabci dan haka ku kiyaye jama'a idan aka kawo aya aka kawo aya kamar wannan innaka la tahdi man ahbabta yanzu wannan ta kore shari'a daga annabi cewa baya shari'awa nan kuma ta tabbatar da shari'ar da dukkan karfi malamai suka dubi ayoyin sai su ce ayoyin gaba ɗayan su ba sa karo ba karo ko miskala zaratin dan ku duba fa wannan ba cewa atti annabi innaka la tahdi wannan kuma ta ce innaka tahdi ba haka suka zo ba cewa suka yi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u kai baka shiryar da wanda kake so domin inda annabi yana da wannan siffar to yana da siffa ta Allah kenan shine duk wanda Allah ya so sai shiryar da shi duk wanda Allah ya kishi sai bar shi a bata to annabi bai da wannan siffar sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya dawo da siffa ya koma da ita kanta sai ya ce walakinallaha Allah ne ya hadi man yasha'u ke shiryar da wanda ya so can kuwa sai aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai aka yi ta'addi da ila lallai kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya ina ma'anarta kana kai mutane kana bayyana wa mutane kana kawo wa mutane ka ne musu sharhin hanya wace irin hanya hanyar Allah dan haka sai zama a can ana nufin shiriya ta kimsawa da sakawa a zuci da datarwa Allah ne kadai yake yi annan ana nufin shiriya ta bayani da sharhi da isar da sako to annabi ba bata ikawo ba bata yake yi wa mutane ba bata yake kai mutane zuwa gare shi ba yana kai mutane zuwa ga shiriya ne can kuma fa Allah ne yake kimsa shiriya a zuci annabi bai isa haka ba shikenan yanzu kaga an hada ayoyin gaba ɗaya ko to a ƙarƙashin wannan hadawar da aka yi, kaga an shiga mataki na biyu cikin hudu. Matakin farko tabbatar da dukkan su ayoyi ne. Mataki na biyu shine me? Hada su. To sai wata ka'ida sai ta zo kuma. Ita ka'idar janibiyya ce, sunanta ko takenta shine i'malun nassaini aula min ihmali ahadihima. Hada nassoshi guda biyu ai aiki da su, kowanne ya dauki wata fassara su ba mu fa'idoji guda biyun, yafi a dauki daya ai aiki da ita dayar kuma a jefar da ita. Kaga kenan babu hikima da zaran ka ji aya tayi karo nan tayi karo kace to shikenan a dauki wannan aje wannan, yafi a hada biyun ai aiki da su gaba daya, dan dama Qur'ani an saukar da shi ne dan ai aiki da shi gaba daya. Daya kenan ka'ida ta biyu kenan. To ka'ida ta uku, idan ka kasa, ku ji jama'a, ba a cewa in bai yiwu ba, idan kai ka kasa hada su, dan dama asali ba tufka da warwara suke ba, kai ne a matsayinka na dan karamin iliminka abin ya ruda ka, to kai kokarin hada sun ka kasa, to sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku, shine me? Matakin tarjihi. Zai yiwu ka rajjaha akan aya daya ka ce wannan ayar ita ce muhkama, to wannan sai ka ce mutashabiha ce, haka ake wa Qur'ani, wannan muhkama ce to wannan da ita za a aiki, wannan kuma ta zama mutashabiha, ta rikice mini, sai ka aje ta ba dan ka kafirce mata ba, amma sai ka dauki muhkama. In zai yiwu haka to kai, amma shi ma da nashi ka'idojin ba darasin muke ba, yanzu muna fadi sama sama ne. Idan yayi haka shikenan ka zauna lafiya, duk sanda ka zo wannan aya sai ka ce wannan aya mutashabiha ce gare ka, ta rikice maka, wannan kuma muhkama da ita kake aiki, baka aiki da wannan sai ka ce a ta rikice min ne, ban fahince ta ba, kana da hujja ka ki aiki da abin da baka fahimta ba, ba ka kafirce mishi bane, amma ai ka dauki wanda ka fahimta. Idan ka kasa tabbatar da wannan muhkama ce da dalilai, wannan mutashabiha ce da dalilai, dan ba kawai haka sai dan zaka ce to wannan muhkama ce wannan mutashabiha bace, a'a sai da dalilai zaka tabbatar kowace, sai ka tsallaka mataki na hudu. Me mataki na hudu? Shine tawakkuf. Yanzu dukkan ayoyin sun gagare ka kenan, sai ka ce gaskiya waɗannan ayoyin ban fahimce su. To amma kuma ba wai cewa za ka yi baka fahimce su ba, duk sanda aka zo magana ka ce wallahi jama'a ku yi hakuri waɗannan ayoyi ne ban fahimce su ba, za ka je ka ci gaba da tambaya ne, kana tambayan masana waɗanda suka sani. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur. Sai ku tambayi malamai, idan ku ba ku san bayanai ba, ba ku san hujjoji ba, kun ji waɗannan sune me? Sune matakai game da Qur'ani, game da hadisi fa. Matakin farko tabbatar da hadisan sun inganta, idan ɗaya bai inganta ba ka jefar da shi ka huta, in dukkan su sun inganta kamar waɗannan hadisan. An tambaya annabi ne, suka ce aka ce mishi ar-rajulu yamassu zakarahu, mutum ne ya taba azzakarin shi, me ke hukunci? Sai ya ce inna ma hiya bad'atun minka, ai gabanka ce. Nan kuma ya ce man massa zakarahu falyatawadda, wanda ya taba azzakarin shi ya sake alwala. Yanzu wannan kuma yana tabbatar da me shi kuma alula ta kare, wancan kuma yana tabbatar da bata kare ba. To in ka fahimci tufka da warwara sai ka bincika hadisan sun tabbata gaba daya, sun tabbata tare da cewa wasu da suka zo sai suka yi hukunci akan cewa inna ma hiya bad'atun minka bai tabbata ba, wannan magana ba daidai ba ce, ya tabbata, dukkan sun tabbata. Dan haka to sai a tsallaka mataki na biyu shine aljam'u. To jam'i din shine ne mana, wannan yana nuna cewa in ka taba azzakari da sha'awa alula ta kare, wannan yana nuna cewa in ka taba ta kamar yadda kake taba sauran gabobinka ne, susa ko wani gyara wandanka zaka yi, kaje ka soka hannunka cikin azzakarinka, babu laifi. An fahimta? To idan ka kasa hadawa sai ka tsallaka zuwa ga mataki na uku, shine at-tarjih. To hanyoyin tarjihi kamar yadda na fara ishara dangane da ayoyin suna da yawa. Daga cikin hanyoyin tarjihi jama'a, akwai wannan aya, wannan aya ta sauka a Makka ne, wannan ta sauka a Madina ne, mun manta ba mu tattauna wannan ba. Shine ma'rifatun nasikh wal mansukh. Idan ka gagara ka gano to wannan makkiya ce wannan madiniya ce, sai ka ce madiniya din ta shafe makkiya kenan. amma ina son ka gane wannan hukuncin ka ne fa ba qat'i bane iyakai abin da ka iya yi ne ka ce wannan ta shafa wannan dan kana da tarihi wannan makka aka saukar da ita wannan a madina aka saukar da ita ko kuma duk a madina aka saukar da su wannan ta sauka ne lokacin hajjatul wada shekara ta 10 zuwa ta 11 wannan kuwa ta sauka ne lokacin khaybar shekara ta 7 kaga ta hajjatul wada ta shafe wannan to in hadisin ne ma ba za ka ce wannan hadisin an shafe shi ba wannan ya shafa wannan kamar yadda naji malaman kasar nan suna yi da zaran sun zo kan irin waɗannan hadisan shafa az-zakari wannan sai ka ji ya ce wannan ya shafa wancan kawai sai ya wuce cikin sauki wato sai ka ji kawai ya ce amma fa wannan ya shafa wancan shikenan kawai sai ya wuce ba da ilimi suke aikin ba baka cewa an shafe sai in kana da tarihin wanda yazo daga farko sannan wannan ya biyo kuma ka kasa hada su to daga nan ne shine sai ka tsallaka zuwa ga mataki na biyar shine at-tawakkuf Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu dawo kan magana da muke mallai yace falaysa hadha binasikhin li hadha wannan fa ba ya shafe wancan bane waɗannan ayoyin da kaji ana cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautawa a sama shine abun bautawa a ƙasa Allah madaukakin sarki shine mafi kusanci fiye da jijiyar da ke gangarowa da bawa jini fiye da ainihin wato wannan jijiyar Allah shine na hudu a wurin ganawa Allah madaukakin sarki Allah ne a sama Allah ne a ƙasa yana sanar da sirrinku da abin da kuke bayyanawa waɗannan ayoyin karka dauka sun shafe ayoyin da suke cewa Allah a sama yake sai ce wala hadha diddu li zalika kar kuma ka dauka cewa waɗannan ayoyin ainihin wato karo suke yi da waɗancan ayoyin gashi nan bari mu dan duba ƙasa sai ya ce ay al ayatu allati awradaha addalla ala uluwi llahi ala khalqihi laysat mansukha bi hadhihi al ayat waɗannan ayoyin da malam ya kwararo su waɗanda ke tabbatar da Allah a sama saman halittun shi yake ba wai suna cewa ba suna shafe waɗannan ayoyin bane da ake cewa wa huwa Allahu fis samai ilahun wa nahnu aqrabu wa huwa Allahu fis samawati ma yakunu min najwa wala diddu laha ba kuma karo suke da su ba to yanzu an ce maka ya baka hada su me zaka ce sai ka ce duk waɗannan ayoyin da suka zo na farko dai dubi ayat da ta ce wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun sai ka ce wannan ayat gaba ɗaya ma ba ta zo bane ta tabbatar da magana Allah a sama yake ko a ƙasa yake ta zo ne ta tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bautawa a sama ko a ƙasa dan haka kun ga ba ma maganar samantakewa Allah take ba tana tabbatar da cikakkiyar bauta gare shi ne a sama da kuma a ƙasa a ƙarƙashin wannan ayar ba karo take da waɗancan ba sai kuma ayar da take cewa mu muka fi kusanci da mutum fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da jini anan wannan kusanci take magana tana magana kusanci ne na ilimi na sanin abin da bawa ke ciki sannan sai ayar da take cewa Allah madaukakin sarki a sama shine Allah a ƙasa shine Allah a sama ba wani Allah sai shi ba wani mahalicci a ƙasa ma haka yana sane ka gani yana sane da sirrinku yana sane da abin da kuke bayyanawa wato yana daga cikin illa faka fassara alqur'ani baka kware ku ji fa baka kware da harshen larabci ba wai baka iya ba sai ka kware da harshen larabci sannan zaka fassara alqur'ani idan ba haka ba za a samu matsala ko kun fahimta jama'a wani littafi na so in yi muku ishara akan shi insha Allah ta'ala zan samu lokaci wanda zan dauko muku shi gashi nan ma shi kun ga wannan littafin jama'a duk ahli sunna musamman salafi musamman malami da ke tafsirin alqur'ani ko wani ne yana buƙatar shi gashi manahijul lughawiyyin fi taqrir al-aqida tafarkin da malaman lugha na harshen larabci suke bi wajen tabbatar da aqida ila nihayatul qarn ar-rabi' al-hijri malaman lugha irin kadibowa daga cikin malaman salaf a inda zaka rinka ganin manya-manyan malamai masana harshen larabci waɗanda ga irin yadda suke bi su tabbatar da aqida a lughance sune irin waɗannan ayoyin za su rinka karantawa sai su ce a lughance wannan ayar ma tana tabbatar da Allah a sama yake tana tabbatar da Allah kaza tana tabbatar da kaza shin wadannan malaman idan ba su zauna a matsayin su na malaman salaf sun baiwa larabci muhimmanci ba haka za ta faru za ta faru ba to wannan larabcin da muke magana yanzu an samu matsala kuma galibin inda duk zaka je kai karatun lokal arabiya yanzu in ba nadiran ba tun daga zaure har jami'o'i har polytechnics har FCEs har colleges of education har teachers colleges da higher islam in ba nadiran ba zaka samu galibi yan bid'a ne wa ashabul ahwa da kuma afrahul yahudi wan nasara yan tsakin yahuda da nasara sune suke karantar da lugal arabiya yasa dole ne ahli sunna su kafa makarantu na musamman dan karantar da harshen larabci domin harshen larabci ina tabbatar muku da cewa baya rabuwa da aqida aqida ba ta rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da hadisi hadisi bai rabuwa da shi harshen larabci bai rabuwa da fiqh fiqh bai rabuwa da shi to kuma sake kuka ce kun rike qur'ani da hadisi amma kuma sai kuka dauka larabci ba dole bane daga sai su bullo sai ce ai gashi nan ma ko larabci ma ba ku iya ba Allah malaukakin sarki ya taimaka so da haka jama'a kun ji waɗannan ayoyin ba karo suke da juna ba malam yace wa alam ka sani anna hadhihi alayat laysa ma'anaha anna Allah arada al-kauna bi dhatihi fayakunu ko fayakuna fi asfali al-ashya wa alam anna hadhihi alayat laysa ma'anaha anna Allah arada al-kauna bi dhatihi fayakunu fi asfali al-ashya او يتنقل فيها لاستفالها يا kamata ka sani ya kai mai karatu da mai saurare wadannan ayoyin ba wai suna nufin Allah madaukakin sarki yana nufin halittu gaba daya bane da zatin shi wato kowace halitta sai Allah ya hada jikin shi da jikinta fayakunu fi asfala fi asfal al-ashya dan haka sai Allah ya rinka kasancewa a kasan abubuwa ma'ana saboda Allah yana son ya hada jiki da halitta kaza dan haka sai Allah ya taso daga sama ya dawo kasa ya hadu da halitta kaza aw ya tanqal ko kuma Allah madaukakin sarki ya rinka tashi fiha daga wannan halitta yana komawa jikin wannan halitta listifaliha saboda ita halitta tana ainihin asufla tana kasa ba wai makasudi kenan ba ina fata an gane wa yataba'adha fiha ala aqdariha kuma wai karka fahimci cewa Allah madaukakin sarki zai rinka haduwa da ba'du hawa to sashin su da gurgurdan yadda suke wai zula anha inda fana'iha idan wannan halitta ta kare sai Allah ya kau daga gare ta jalla wa azza an zalika Allah ya daukaka ya buwaye daga haka bari ku ji me malam yake nufi jama'a yanzu mutanen da suke cewa Allah madaukakin sarki da aka ce shine na hudu a wurin ganawa sai sai ai wannan yana nuna Allah shine na hudu da zatin shi ba da ilimin shi ba to me suke cewa idan waɗannan mutanen suka gama ganawa sai Allah ya tashi daga wurin sai kuma ya koma wurin wasu mutum hudu masu ganawa ya zama shine na biyar kun ga tanakkuli kenan ko kun fahimta ko kuma cewa wa nahnu aqrab ilayhi sai Allah ya kusanci wani sanda yake da rai in ya mutu ya karefa sai Allah ya tanakkuli daga wannan sai kuma ya koma wancan Allah ya daukaka ya fi karfin haka Allah yana sane da duk abin da kake ciki da duk abin da kake da duk kaiwa da komowarka dan haka kana da rai yana sane ka mutu yana sane da halin da kake ciki babu abin da zai canza amma in yana tare da kai ne kana ganawa to in kuka daina ganawa fa sai kuma ya rabu da kai dan haka baya tare da kai kuma bai san me kake ciki ba ba haka bane wannan malam muhasib yana fassara musu lazimin tunanin su ne da aqidar su waqad naz'a bidhalika ba'd ahli waqad naz'a ko yawa waqad naz'a bidhalika ba'd ahli dalal yace an samu wasu daga cikin batattu sun karkace da haka wasu sun yi da'awar haka suka karkace fa za'amu suka riya cewa annallaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan Allah madaukakin sarki wai yana cikin kowane abu shi da kanshi kuma abun koyaya yake كما هو في العرش كما يديك على العرش ولا فرق بين ذلك عندهم أورنسو باب بمبنشي سكان الله ينا سما أسما العرش كما ينا جكيوان كما ينا جكيوان ينا جكيوان ثم أحالوا في النفي نافات عنقالي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم sannan sai suka ainihin yi ihala ma'ana ihala ita ce reference shikenan in aka ce maka me sai ka ce to ai kuma kaza wato wajen korewa kuma sai suka tabbatar ba'da tasbiti ma yajuzu alaihi fi qaulihim ma nafau bayan da suka kore wasu ainihin abubuwa da suke ganin su na kasa game da Allah madaukakin sarki suka tabbatar wa da Allah abubuwan da suke ganin su ne daidai sai aka samu tufka da warwara dan abin da suka kore shi suka dawo suka ainihin tabbatar domin ko yace li anna kullu man yuthbitu shay'an fil ma'ana thumma nafahu bil qawli wanda a ma'anance ya tabbatar da wani abu amma kuma da yazo a wajen magana fa sai ya kore wannan abun misali wa kake wasujuda sai yace Allah yanzu aikin shi ya tabbatar da me ibada ga Allah can kuma sai ya ce ba wanda ya isa ayiwa sujuda har Allah yanzu a magana shi ya kore abinda a ma'anance ya tabbatar dan haka yanzu magana shi za a da a yadda da ita can da ya sujuda ya ce Allah yake wasu ya ce ƙarya yake fade a can domin ya dawo ya kore mala yace lam yughni anhu nafihu bilisanihi korewar da yi to ba za ta amfanar da shi ba da harshen shi wahtajju bi hadhihi alayat wadannan irin mutane sai suka kafa hujja da wadannan ayoyi cewa anna allaha ta'ala fi kulli shay'in bi nafsihi ka'inan ai tunda an ce allah huwa fis sama'i huwa fil ardi ilahu to wannan yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki to yana ainihin wato cikin komai da kanshi thumma nafau ma'ana ma asbatu sannan sai suka ainihin kore ma'anar abin da suka tabbatar faqalu sai suka ce la ka shay'i fi shay'i shi Allah da aka ce yana cikin halittun shi amma fa ba kamar yadda wani abu yakan kasance a cikin wani abu ba to yanzu wannan korewar za ta wanke wancan ta'adin da suka yi na cewa Allah yana cikin komai ba za ta kore ba wai suna son su tsarke kasantuwar Allah a cikin bayin shi ba irin kasantuwar da da yake a cikin uwa bane wannan korewar ba za ta tabbatar ba za ta tsarkake komai ba don sun riga sun tabbatar wa da Allah na ƙasa shine yadda cewa Allah na cikin bayin shi na ƙasa ce ko to cewa kuma ai kasantuwar yana ciki din ba kamar yadda komai yakan kasance cikin komai ba wannan ba za ta warkar ba qala abu abdullah baban abdullahi shine al-imam al-muhasib yace amma qawluhu maganar ainihin wato da Allah yace hatta na'lama can da yake cewa hatta na'lama al-mujahidina da kuma yace wa sayarallahu Allah zai gani da kuma inda yace wa inna ma'akum mustami'una mu muna tare da ku muna jin duk abubuwan da kuke fadi fa inna ma ma'anahu ma'anar wannan hatta yakuna al-mawjud har sai ainihin wato wannan abu ya kasance fa ya'lamuhu mawjudan ma'ana idan kace hatta na'lam al-mujahidin da Allah yace ma'ana Allah ba zai san halin da mujahidai suke kasancewa ba sai an samu mujahidan Allah madaukakin sarki ba zai san abin da zai faru ba har sai ya gani da yace inna ma'akum mustami'una dinna Allah bai san abin da za su fadi ba sai in sun fadi din fa inna ma ma'anahu hatta yakuna al-mawjud fa ya'lamuhu mawjudan wato kenan in ka dauki wannan ma'anar babu abin da Allah zai sani kafin bayi su yi shi har sai sun aikata wannan abu din ne zai sani wa yasma'uhu masmu'an har sai ya ji abin ajiyance sannan zai san shi wa yubsiruhu mubsiran har sai wani mai iya gani ma ya ainihin wato ganshi sannan Allah zai iya gani la ala istihdasi ilmin wala sam'in wala basri ba a bisa cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya san abu kafin wannan abu ya faru ba ya riga ya san abin da za a ji kafin a fadi ya riga ya ga abin kafin a aikata wato abin da muhasibi yake kokarin cewa shine yanzu waɗannan ayoyi da Allah yake cewa hatta na alamal mujahidin minkum to karka dauka cewa Allah ba zai san abin da masu jihadi za su aikata ba sai sun aikata din dan in ka faɗa haka kenan in ba su aikata ba fa bai sani ba kenan Allah bai da sabikin ilimi game da abin da bayin shi suke aikatawa wa amma qauluhu ta'ala magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa idza aradna idan muka nufi ma'anarta idza jaa waqtu kaunil murad fihi idan lokacin kasancewar abin da muka nufa ya kasance to wannan abin zai kasance to a wurin malaman salaf da muhasibi ke kokarin tabbatar da maganar shine Allah ya san abin kafin abin ya kasance amma a wurin waɗannan suna cewa ne Allah ba zai san abin ba har sai abin ya kasance wa anna qawluhu 'ala al-'arshi istawa to kenan cewar da yake akan al-'arshi ya daidaita wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi Allah marinjayi ne sama da bayin shi amintum man fi samaa an yakhsifa bikum al-ardha yanzu nan kun amince Allah da ke sama ya kisbe kasa da ku sannan idzal labtagaw ila dhil 'arshi sabila kenan za su waye gari suna neman hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma'abocin al-'arshi fa hadha wa ghayruhu mithlu qawlihi to wannan da waɗansu ayoyin sun yi daidai da irin maganar da Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi mala'iku suna hauhawa zuwa gare shi har da mala'ika jibril da kuma inda yake cewa ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu sai ce hadha munqati'un yujibu annahu fawqa al-'arsh wannan maganar tana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki tabbas yana saman al-'arshi fawqa al-ashiya kulliha a saman al'amura ba saman abubuwa baki daya munazzahun anid dukhuli fi khalqihi wannan yana nuna Allah ya yanke daga duk wasu halittu Allah yana sama ko kun fahimta ya tsarkaka daga ya shiga jikin wata halitta tashi la yakhfa alaihi minhum khafiya amma fa kuma wani abu mai boyuwa ba zai boyi gare shi ba li'annahu abana fi hadhihi al-ayat domin Allah a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana cewa anna zatuhu bi nafsihi fawqa ibadihi Allah shi da kanshi yana sama da bayin shi li'annahu qala domin ya ce a amintum man fis sama yanzu nan kun amintu wanda ke sama ya'ni fawqa al-arsh wato sama al-arshi wal arshu fawqa as-sama ita ku al-arshi tana sama da sama li'anna man qad kana fawqa kulli shay'in 'ala as-sama'i fis sama wa qad qala mithla dhalika qala ko fasihu fil ardi ya'ni ala al ardi aida Allah yace fasihu fil ardi ku yawo fil ardi a cikin kasa cewa yi ku shiga cikin kasa ku turbida jikin ku cikin kasa ma'anar ta ala al ardi la yuridu dukhula fi jawfiha Allah baya nufin a shiga cikin kasa ko to haka da Allah madaukakin sarki yake cewa arrahmanu ala al arshi istawa karka dauka Allah madaukakin sarki yana zauna ne akan al-arshi ko kuma na ko kuma da aka ce amintum man fis sama kun amince wanda ke sama cikin sama ka dauka cikin sama yana cikin sama ne a'a shi din tana komawa ga ma'anar ala ko kuma fawqa domin gashi fasiru fil ardi ma'anar ta fasiru ala al-ardi ina fata an gane وكذلك قوله هكذا عند الله مدوكين سركي يچه ولا اصلبنكم في جذوع النخل ذن تيريكو ا cikin datsatsun itatuwan dabino yani fawqaha alaiha ngaka ce za tsira mutun jama'a ngaka ce za tsira mutun a cikin kututturan ice na dabino me yake nufi a saman za a sa a kafe shi ai ba ana nufin cewa za a saka shi icen cikin shi ba ina fata an gane fi juzu'in nakhli ai yace ko yanzu yana nufin za a saka su a cikin abin dabino ko ko za a tsire su a sama shine yace ya'ani fawqaha 'alayha wa qala a'amintum man fis sama Allah kuma yace yanzu kun amince wanda ke sama thumma fassala sannan sai da kanshi ya bayani dalla dalla fa qala ce sai yace an yakhsifa bikum al-ardha Allah ya kisfa kasa da ku wa lam yasil ko haka ne falam yakul lidhalika ya'ani idha fassala biqawlihi man fis sama thumma ista'nafa at-takhwifa bil khasf illa ala arshihi fawqa as-sama wa qala da Allah yace amintum man fis sama yanzu nan kun amince Allah dake sama thumma fassala sannan sai ya raba wannan magana da wanda za ta biyo bayan ta fa qala sai yace an yakhsifa bikum al-ardha kun yadda wanda ke sama ya kisfe kasa da ku walam yasil sai bai ci gaba da sadar da maganar ba falam yakul lidhalika ma'anan to da sai zama wannan ba ta da wata ma'ana iz fasala biqawlihi domin ya rabe ta da cewa man fis sama thumma ista'nafa at-takhwifa bil khasfi amma sai Allah madaukakin sarki ci gaba da tsoratarwar da yace a amintum man fis sama sai yace an yakhsifa bikum al-ardha illa ko annahu ala arshihi fawqa as-sama wato Allah madaukakin sarki dake sama kun yadda kisfe kasa da ku to kisfe kasa da ku da zai idan shi yana cikin kasar in ya kisfe kasa kenan ya kisfe har da kanshi amma shi yana sama in ya kisfe kasa me yake faruwa ya kisfe wadanda ke kasa ne ba sama inda yake ba wa qala ta'ala Allah kuma yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah ke juya al-amra daga sama zuwa kasa thumma ya'ruju ilayhi sannan sai kuma ainihin wato yake hauhawar da wadannan wato al-amra zuwa gare shi wa qala ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fa bayyana 'uruja al-amr wa 'uruja al-mala'ika sai Allah ya bayyana hauhawa al-amra da kuma hauhawa mala'iku thumma wasafa waqta su'udiha sannan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana lokacin da suke hawa din bilirtifa'i ta hanyar ainihin wato daukakuwa sa'idatan ilaihi suna hawa zuwa gare shi fa kana sai yace fi yawmin a wani yini ne haka za ta faru kana miqdaruhu 50 alfasana wanda gwargwadon wannan yinin daidai yake da ainihin wato shekaru 50 fa qala Allah madaukakin sarki yace su'uduha ilaihi ya fadi hauhawan zuwa gare shi wa fasalahu sai kuma ya raba wannan maganar min qawlihi da cewa ilaihi ka qawlil qa'il kaman mai magana ne yace us'ud ila fulanin fi lailatin aw yawmin hau zuwa ga wani yini kaza ko a dare kaza zalika annahu fil ulwi ayin kaji an faɗa haka wannan yana nufin wannan yana sama kenan ko wa anna su'udaka ilaihi fi yawmin sannan kuma wannan hauhawa za ta kasance a wuyini ne fa idza sa'idu ila al-arshi dan haka idan waɗannan mala'iku suka hauhawu zuwa ga al-arshi faqad sa'adu ila Allah to sun hau zuwa ga Allah jalla wa azza ko azza wa jalla wa in kanu lam yarahu koda ko basu ganshi ba wa lam yusawuhu koda basu daidai da inda yake ba fil irtifa'i a wajen daukaka fi uluhi a wajen samantakewar su a wajen samantakewar shi basu hau har zuwa gare sun yi daidai gare shi ba fa innahum sa'idu min al-ardi domin daga kasa suka hau wa araju sannan kuma suka yi ainihin wato sama bil amri ila al-ulwi wato suka ainihin wato taka zuwa sama da umarni din zuwa ga madaukakin wuri qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace barrafa'ahu Allah ilayhi Allah madaukakin sarki ya daga shi ne zuwa gare shi wa lam yaqul indahu bai ce indahu ba sai yace ilayhi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab fir'auni yace ya kai haman ka gina mini ainihin bene ko na iya ainihin wato kaiwa zuwa ga hanyoyi asbabas samawati hanyoyin sammai fa attali'a ila ilahi musa domin in leko zuwa ga ainihin ubangijin annabi musa ثم استأنف الكلام سنن سي ci gaba da magana فقال سي ce wa inni la adhunnuhu kadhiba domin ina zaton ƙarya yake shi ma kala li a cikin maganar da Musa ya ga mini inna ilahu fawqa samawati cewa ubangijin shi ko abin bautawar shi yana sama فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال الله da kanshi sai bayyana mana cewa Fir'auna na zaton Annabi Musa na ƙarya ne game da abin da ya faɗa mai wa amada li talabihi dan haka sai ya kokarin neman tabbatar da wannan abu haythu qala hu ma'adhdhan bi Musa annahu kadhib yayin da ya faɗi wannan magana fa amma yana mai zaton cewa Musa makaryaci ne walau anna Musa qala ashe kenan da tun farko Musa cewa ya innahu fi kulli makanin bi zatihi Allah yana kowane wuri da zatin shi ko la talabahu fi baitihi da fir'auna tun a cikin gidan shi ya fara neman inda Allah annabi Musa yake aw badanihi ko kuma da ya fara laliban cikin jikin shi ma tun da ya ce mai yana ko ina aw hushihi ko kuma hushihi gashi anan kasa sai yake cewa hush din nan واحد الحشوش وهو الكنف شيني كيوين شي كما باي كما دني كما كتنغا نافاتا انغاني تو شيني سيكي چيوا فتعالى الله عن ذلك الله يفق عرفن اچي ينا كوئنا ينا چيكم كومي بلين انتاش اني ميش اكوئنا ينزي فرعون دا كنشي يا غمسو دا چيوا موسى يانونا مي الله ناسمني دن هكا ديتاش نيما انا يتاش نيما sama to duk waɗannan nasoshin suna nan a cikin alqur'ani waɗanda waɗannan mutane ɗan bid'a suke cewa wai sun haddace qur'ani suke cewa wai sun san alqur'ani to bamu san wannan qur'ani ne suka haddace ba bamu san kuma shin haddar wacce iri suka yi sun yi hadda ne irin haddar da malaman farko suke wanda in suka karanta ayoyi 10 ba za su ƙara ta 11 ba sai sun tsaya sun haddace ta sun iya karatunta sun san ilimin da ke ciki sun fahimta sun yi aiki da fahimtar sannan a ƙara musu karatu ko kuwa hadda ce irin ta gardawan kasar Hausa hadda ta zuku kaga mutun ya haddace Qur'ani tsaf amma sharrin farko wanda shine sharri mafi girma game da Qur'ani bai iya karanta shi ba kaga mutun yana zama ya rubuta Al-Qur'ani da ka jama'a amma bai iya karanta shi daidai ba sannan kaga mutun na haddace alqur'ani yana rubuta shi amma an ce tafsirin shi bai iya ba kaga bai iya sallah ba in ka zo ka tambaye shi hukuncin zakka bai sani ba in ka tambaye shi hukuncin raban gado bai sani ba hukuncin aure bai sani ba to ina son ku gane wannan bid'ar tana neman ta shigo cikin ahlus sunna ne yanzu ahlus sunna da ya haddace qur'ani kawai sai ci gaba da dan sa wani rawani aka fada yana wani doron ƙarya da an je wurin taro ana cewa ai ya hada hadda ai ya hada hadda kana yaudara kanka ne ka hada hadda ne ala tariqa mubtada'a a bisa hanya ta bid'a shine ka hada hadda ka iya tafsirin ka hada haddar ka san ahkam din kana aiki da dokokin dan haka dole ne waɗanda suke gabatar da makarantun Islamiyya na matan aure da kaza kaza ku dawo ku canza uslubin karantar da Qur'ani amma a ce na saka ɗana a makarantarka ne ina son ya marma zai haddace saboda in ya gama secondary zai tafi Sokoto ne makaranta dan ya tafi ya haddace ko kuma ya sauke kai wasu garurukan ma na gansu da wata yaudara fa ni duk gidan da na shiga a garin sai a ce ai ƴaƴan nan sun haddace Qur'ani ai sun sauka ai sun yi sauka ai an yi musu walima wataran sai na je na samu malami ya zauna yana karantawa yara suna faɗi sai na ce ah to amma ai na ji yana karantawa suna faɗi ba sa iya faɗi daidai sai aka ce yana kokarin su sauka ne za a yi musu walima wato wai su gaba ɗaya ma da suka fi kowa bata sai suka fahimci wai abin da ake nufi da saukan ma in zauna ina karanta danka inna atainakal kawthar shi kuma yana ja inna atainakal kawthar wa salli rabbika wa nar wa salli rabbika wa inna jani ya kawo rabbika bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun shikenan da haka har ranar da aka gama shikenan sai a zo a tara mutanen gari ane ta maka murna wai kai kuma kana doro danka ya sauka
naga zo aka ce mishi kuma ya karanta inna atainaka din sai mai kasa budo inda take yara da yawa sai inji suna cewa ai mu dun mun sauka sai ga yarinya ta sa matsatsan skirt tana yawo a cikin jami'a amma al'ada garin sai ce duk sun sauka kun sauka to shikenan aka zo aka bude aji za a fara karantawa sai nace to ai waɗannan ni duk sun taba gaya min sun sauka dan haka su su bari waɗannan ulumul qur'an da usulul tafsir za a fara koya musu sai suka ce a ai su ba su iya karanta ba nace a ba kun sauka ba suka ce amma ba su iya karanta ba ko kun fahimta jama'a to ashe namu nan din kuma da akai akhaffu bid'atan dan haka dole ne ayi gyara jama'a wannan alfahari da ake wani ya hada hadda qur'ani wani ya hada hadda ai wani bai hada ba ai wani bai haddace ba kuna jin inda wannan hanyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da bayin Allah nan mutun nore za su rage ba su hada hadda qur'ani ba ko kuma mutun nore za su rage ba su sauke ba tunda saukar kawai wai ashe addiya maka ne wai dan shi ya ta an taba karanta harafin shi ma ya karanta shine sauka kuma fa daga ran nan ko ba zai sake koyan komai na addini ba a duniya dan haka sai ka samu dattijo a cikin sai ce yau shekara ta 60 da sauka amma wallahi baya iya karanta alamtar kaifa ya shekara 60 da sauke qur'ani ashe gwamma ma namu din da in aka ce mutun ya sauka shine ya iya karantawa ba tare da haddacewa ba to sannan ya haddace amma bai san ma'ana ba bai san kaza ba dan haka ku bibi karatutukan nan da muke wadanda muka sa wa ajin ya haya iula wannan hanyar ita ce hanyar da salaf suke bi wajen karantar da addini a karanta a hankali a bayyana maka hukunce a karanta ka karanta a tabbatar ka iya a fassara maka kuma a dauki lokaci cikin hakuri da bi a hankali har a fassara maka duk abin da ake so a fassara maka a fita maka da hukunce sai zama karatun ka dan kadan ne a Qur'ani amma ilimin ka mai dimbin yawa ne haka ya kamata amma gaskiya saboda Allah jama'a makarantun haddan nan da aka bude su ranakun Asabar da Lahadi malaman su ji tsoron Allah su je su canza salo ba mu ce su rufe su ba su canza salo kun bude makarantun hadda yan mata daga jami'a daga polytechnic daga FCE za su zo amma matsalar ita ce ita ta zo ta yi NCE ne wai tana son temar maza ne ta haddace Qur'ani kafin shekara biyu ta koma garin su ta haddace saboda mai harafin ake biya mata take haddacewa ba a fassara mata ma'anonin dan haka ita wannan da ta zo rinka ranar Asabar ta dauki hadda ranar Litinin ita ce za a ga ta sawo dogon sikir amma ya matse duwayoyinta da kataranta sun fito bam amma kuma ta haddace suratul nuri kun fahimci tufka da walwala suratul nuri ita ce surar da ta do ta tsaurara akan me akan magana kulle akan magana hijabi akan magana fitan mata akan maganar tsiraici akan maganar kaza to sannan suratul ahzabi ta haddace ta anya haddar ta yi mai lafiya saboda haka ma'anar ilimi shine tarbiya jama'a dan haka zaku ga kasashen Laraba sai su ce wizaratut ta'lim wa tarbiya ko wizaratut tarbiya dan ilimi tarbiya ne wannan yarinyar da iyayenta suna can a Gombe ko a Sokoto ko Katsina suna alfahari tana nan Zaria tana karatu wurin Sheikh Wani sai ta koma sai a ganta cewa ba ta da kunya ba ta da mutunci ba ta iya sanya kaya na mutunci amma fa kuma an zo ana alfahari ya ce dalibanka ce wato dalibi fa ga malami ya sha bamban da mai saurare fa don mutanen Najeriya yana daga cikin shirman da suke kawai mutum yana tafsiri ka zo ka tsaye da basement ka kaji in ga gama sai kai tafiya kawai sai ka ce kai dalibin shi ne kai mai sauraren shi ne ma'anar dalibi fa shine mutumin da aka makala shi a karkashinka ko mutumin da ya makalo a karkashinka dan kai tarbiyar shi game da komai dan haka ko me kaga yayi ba daidai ba zaka kira shi ka ce wani eh abinda kai ba daidai bane ba dan komai ba domin me an dora tarbiyar shi ne a hannunka ta addini da ta rayuwa to sai ka duba kaga duk mutanen da suke sauraron kan kana wa'azi a radio duk kana da yancin yi musu haka amma wani har alfahari yake ce ai shi duk mutanen Najeriya musulmin Najeriya daliban shi ne dan ko ina ana sauraron kasar din shi bai san bambarmar da ke cikin haka ba dalibin ka sai ka koya mai ilimi sai ka sa ido yana aiki da abin ko baya yi shi yasa ko ga malaman salaf suke hadawa da duka suke hadawa da dauri suke hadawa da habs a daure ka a kulle ka a hana ka fita kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru a daure ka ba za a kwance ka ba sai ran da aga ka natsu ai maka bulala a dake ka haka tabi'ai suka ce kanu yadribunana malaman mu cikin sahabbai suna dukan mu saboda haka jama'a ya kamata a ji tsoron Allah game da waɗannan mas'alolin domin duk waɗannan malaman da ake hayaniya da su musamman a nan Najeriya wannan ce hanyar fa da suka bi suka koyi Qur'anin fa to ba dole ai jayayya tsakanin su da waɗanda suka bi suka koyi Qur'ani ta hanyar da ta dace ba saboda ƙwariyar da kowanne ke dibowa ta sha bamban daga ƙwariyar da wancan ke dibowa Allah ya kiyaye dan haka sai malai yake cewa فتعالى الله عن ذلك الله يدوكك يا في قرفن هكا ولم يجهد نفسه ببيان الصرح كو ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح يوا ولم يجهد نفسه دان هكا سي فرعون بي وهلد ده كانشي با ببنيان الصرح وجن جنا wannan ainihin bene dan me eh eh ولم يجهد نفسه كو bubunyani sarh eh wato da fir'auna ya san cewa Musa ya ce Allah na ko ina da bai wahalar da kanshi ba wajen gina wannan benin amma da yake Musa ya ce Allah na sama fa sai ce a gina mishi benin inda annabi Musa ya ce Allah yana ko ina har karkashin kujeran nan taka har cikin bakin ka da zai fir'auna sai haka ai bude baki ce ha ma na dubo min ka hange shi ko ba haka ba to amma me yasa ya kai ga gina benan saboda Musa ya ce mishi Allah na sama kaga wannan ma hujja ce anan zamu saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba zamu ci gaba da ainihin karanta wannan littafi da kuma waɗannan maganganu insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka da wannan muke cewa na'am akwai mai tambaya ne wannan magana suke dogaro da ita sai a ce a'a ba mazhaba fir'auna bace mazhaba annabi Musa ce annabi Musa ne yace Allah a sama yake ga hujja idan da yace Allah na ko ina da fir'auna ba zai neme shi a sama ba dan haka Musa ne ya nuna mai Allah na sama dan haka ya tafi neman shi sama dan haka ba mazhabin fir'auna bane mazhabin Musa ne kuma wannan ai zahiri ne ma ko inda fir'auna ya san cewa Musa ya ce mishi Allah a ƙasa yake ai ba zai tafi neman shi a sama ba. Na'am. Ayyo ai shine abin da nace a dazu game da yan bid'a. Asali ba wajhud dilala ma suke dauka ba. Suna daukan menene abin da bangaren wata aya yake musu. Sai su bar wani bangaren. Don yanzu wannan inda zaka dauko gaba daya ayar da take magana ya hama nabli sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba yanzu me zaka fahimta a wannan ayar gaba dayan tanka dauko zaka fahimci fir'auna ne yace Allah a sama yake ko kuwa musa ne tunda yace mana Allah shi a sama yake gina mana benan mu hawo mu je mu ga so asalin su cutar su ba sa duba ayar ne gaba daya sai rike wani bangare na ayar kawai
Allah ya kiyaye. Wa alaikum salam. Na'am. Na'am.
To wani hali ko kuma wata hanya za a bi ta a canza irin tsarin da ake yi. Misali, shafi biyar ko shida za a iya baka kawo safin da. To yanzu za a rage yawan shafin ne a dinga fassara ko ko za a dinga fassara.
Kwarai da gaske, sabai suna cewa suna diban aya goma? In suka dibi aya goma, me suke ce maka ba fa a lokaci guda suke diban goman ba. Suna cewa ne in suka dibi goma, ma'ana in aka kai inda goma take, ba za a tsallake ba sai an tsaya an fahimci fassara, an fahimci ma'anoni, an ci la fiqhu, an yi aiki da wannan abin, sannan sai a ketara ta gaba. Kenan yanzu ku kuna diban musu shafi biyar. Shafi biyar kusan aya nawa kenan? In ma dogaye ne wajen 25 ko da 5-5 ne. Kun wuce kenan. Sannan a biyar din ma kuna ba su fassarar? Ba kwa ba su fassarar. Sannan kuna sa ido game da yadda rayuwarsu take? Ba kwa sa ido. Hatta zaman ɗalibi a aji sai ka koya mishi. Jama'a, hatta yaya ɗalibi zai rike biro, amana ce a hannunka, ka koya mishi. Yaya ɗalibin nan yake a gidansu ana aiken shi yana zuwa yana da ladabi? Duk sai ka tsaya ka dubi wannan. Yaya yi aski a kan shi? Yaya take ɗaura ainihin wato zaninta? Yaya take sanya hijabinta? Yaya take magana da yayyanta cikin ladabi ko rashin ladabi? Duk sai ka lura da wannan. Abin da yasa kai kamar bako kake yanzu a makaranta tunda ka dade baka nan. Mun yi maganganu masu ɗimbin yawa a cikin karatun wannan littafin. Sannan kuma a muqaddimar karatun Yahaya Iola mun yi bayanai masu tsawo, kaje ka samu kasusuwan kaji. Gaba ɗayan wannan hanyar da ake karantar da Alkur'ani ɗin hanyar ba mu yarda da ita ba. Dalilin rashin yarda mu da ita shine ya saba mu sunna. Dole ne a dawo wadda ta dace da sunna. To ita wadda ta dace da sunnar tana dauke da jinkiri ne, su ko mutane suna son gaggawa. Su ko sahabbai Abdullahi dan Mas'udin, al-Imam Abu Bakr al-Ajurri ya fitar da hadisin shi ko asarin shi cikin Kitabush Shari'a, yace la yakun hammuka akhiras sura, kada ya zama himmarka kullun ita ce karshen sura. An fara biya maka suratu Maryam, kullun sai ka duba sai ka ce ta saura ayoyi 50 ga saura 40 ka, subhanallahi, akwai aiki da an gama kuma ka ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saura izu kaza ta, akwai aiki fa. Aka ce kare zama haka ne himmarka. Himmarka ta zama me? Wannan abin da aka biya maka a yanzu ka tsaya ka karanta shi, ka fahimce shi, ka yi aiki da shi. In ka mutu Allah madaukakin sarki zai tambaye ka wannan abu. Idan ya zama jama'a, malamai na cewa in aka je makabarta aka karanta Alkur'ani, Allah madaukakin sarki zai tambayi mamatan wurin sun yi aiki da waɗannan ayoyin ko ba su yi aiki ba yanzu aka karanta fa. Ina kuma a ce an wayi gari yanzu kai ne da kanka aka karantar da kai ka iya ka haddace ka kwanta ka mutu, ba za a tambaye ka game da duk Alkur'ani me yasa baka yi aiki da shi ba? Dole ne ku gyara magana kuna marmaza ku koya musu za su je su shiga gasar karatun Qur'ani ba ta taso ba. Magana kuna marmaza ku koya musu saboda ana cewa makarantar ku ba a yayi dalibai da wuri ba ta taso ba. Duk waɗannan abubuwan jama'a, wato ko mutane sun ɗauki ilimi sun aje shi gefe guda ba sa gwada hasken malaman salaf. Su waɗanda aka dan haka kullum muke cewa mu ahlus sunna ne, amma alal jaddati salafiyya, a bisa hanyar salaf. Su kuma kullun cewa suke su ahlus sunna ne, dan haka in ka ce kai ahlus sunna ne ba kai kaidi ba, baka da bambanci da dan bid'a, dan shi ma dan bid'a cewa yake shi ma ahlus sunnati ne. In ka ce Qur'ani da hadisi kake aiki da shi, shi ma zai ce maka Qur'ani da hadisi yake aiki da shi. Amma bainana wa bainal qaum salafus salih, idan ka ce to amma mu muna bin salaf ne a wajen kaza, to anan ne matsala take. Wato abin da yake faruwa jama'a, gaskiya kamar ni na haƙurtar da kaina akan fushi da jama'a game da komai, musamman nace jama'a ahlus sunna komai za ga ahlus sunna suna yi sai wani bugo waya yace bayan ga hadisi bayan ku kuka ce kaza sai yace amma ya salaf suke yi sai ka ji jikin shi yayi sanyi lalle hadisi ne mu muka ce kaza amma mu muna kallon yaya salaf suka yi aiki da shi shi kuma yanzu doran hadisin ne ya dauka to rashin kallon hasken salaf din sai marmaza yace ai suwa ne sun ce hadisi amma ba sa aiki da hadisi ko kun fahimta jama'a a karkashin wannan wallahi akwai gyara dan haka karantar da qur'ani a bisa manhajin salaf sai karantar da hadisi a bisa manhajin salaf karantar da lugha a bisa manhajin salaf karantar da komai a bisa manhajin salaf sai kamar yadda na shafade ni bana musun cewa akwai ilimin qur'ani da hadisi a kasar nan amma ilimin ne akwai amma sanin manhajiyar fa to zaka tara malami 100 da wahala ka samu guda 10 sanin manhajiya ta salaf wannan shi yasa kullum nan zauna sai a ce shi kadai ne malami shi yace kaza shi yace kaza shi yayi kaza shi yayi kaza a'a sauran ba su wa kansu wannan kaidin ba hatta waɗanda suka yi kaidin wasu suna fade da fatar baki ne amma magana tabbakawar fa ba za su yi ba yanzu ba dalibin da zai yadda ya mutunta malamin shi ya girma malamin shi ya kwanta a kofar gida yana jiran malamin shi har sai sanda har sai randa malamin ya fito sai koma yana zagin malamin yana wulakanta jama'a amma ku je ku ga Abdullahi dan Abbas aka ce kai ga ka dan yaro karami da tsababan ilimi ya kai ka samu yace saboda ladabi na yace in naje kofar gidan malami daraja ta a wurin duk wani malami cikin sahabbai ta kai in yi sallama ya fito a guje yace saboda sun san ni daga gidan annabi nake yace amma ni kuma sai in dubi bari in bar malami ya gama abin da yake yi in ya fito ya same ni sai in bari ya biya min karatu dan haka yace haka nake kwanciya iska ta kwaso duk wani datti ta zo ta zuba mini har wani classmate din Ibnu Abbas yace yace kaga kai mun wayo da muka fara kai ka daure ni kuma sai na kasa daurewa yau gashi ka zama abin da ka zama yanzu wannan manhajiya ce ta salaf wajen neman ilimi yanzu dalibai kowa ya dalibi ya bugo maka kace kai hakuri ka bugo min lokaci kaza sai yo tek sai zage ka ka wulakanta shi shi yanzu yake so ka bar abin da kake yi kaddara abin da kake shine yanzu kana karantar da wani ne da shi kuma yanzu zo daga Sokoto shi kuma wannan na Sokoto shi ma ya zo ne yanzu ka bar abin da kake kana karantar da matarka ne sai ka bari dan kai je Sokoto ya zage ka sai ka bar karantar da matarka sai kana karantar da shi sai wani daga Kaduna kuma sai bugo waya shi kuma yanzu ka bar wannan na Sokoto shi ma ka saurare shi shi kuma kana cikin sauraron shi sai ɗaya wayar ta ƙara ga wani kuma daga Jalingo ka bar shi kuma saboda baka son zargi dan haka waɗannan malaman da ke cewa kansu ahlus sunna suna aiki da Qur'ani da hadisi sai suka ƙara daure waɗannan matasan gindi cewa me cewa mu ba ma wulakanta ku ku zo na ɗaya yanzu dubi ya da cassette cassette din nan da muke yadawa shine matsayin documentation na da'awar mu malaman salaf ba sa rubuta littafi su dauki kowanne jack and harry kowanne dan na dabba wa habba su dauki littafin su bashi ya je ya kwafe domin zai je isar da littafin ba da rubutu kyakkyawa da bisa ka'ida ba sai zama sakon ya gurbace kafin ya je haka ne ko ba haka ba haka ne dan haka sai ka ji an ce wane huwa katibu fulan wane shine sakataren wane in ka zo ka ce kana son blogul maram sai ya ce to ka zauna bayan wata biyu zaka samu wane ka kwafe mishi blogul maram dan ya kwafe da rubutun da shi wannan malamin ya zauna ya horar da wannan dalibin nashi yadda in aka gama sai ya rubuta ijaza cewa ya halatta maka wannan kwafin domin ya amince da itiqanin rubutun a yau sai muka ce cassette din mu sai wanda muka yi wa izini da gurgurdan ka'idoji da sharuɗan da muka koyar sai aka tafi ana zagi saboda me wasu malaman sun ce ku buga mu so muke namu ya yadu saboda haka sai ka je sai ka sa cassette din sai ka ji muryar tana rawa sakon sai rukushe sai to haka aka Allah ya nufa ba yadda za a yi abin ne an kasa gyara wallahi
duk waɗannan ba su san cewa waɗannan ba wasu ka'idoji ne Albaniya ka ba, a'a, Albaniya na transforming manhaji ne na salaf a cikin waɗannan abubuwan daidai da yadda zamani ya kama, duk sun kasa fahimta haka. Amma kamar yadda nace ba ni daukan zafi akan daliban da malaman saboda na san an dade ana ta karantar da su Qur'ani da hadisi amma ba a karantar da su manhajiya din ta salaf ba. Yanzu misali dalibi ne zai to daga birnin Kebbi sai to wurin ka kai tsaye, in yazo sai ya ce ya zo wurin ka ne, yana son ya sauka a gidanka, ka bashi cikakken aminci da amana, ku yi magana a duk ya zo akan malami wanda ya san Imam Malik shine al-Imam Abdullah ibn Zubair al-Humaidi, malamin farko da Bukhari ya rawaito hadisin shi a Bukhari, ya rubuta mai takarda cewa zuwa ga Malik dan Anas abokina ga wannan dalibi nan mai suna Muhammad ibn Idris al-Shafi'i,